정말 달라.
아, 여수 잘못 엔드마 치킨 쉐. 아나 마쿠 뭐나 잘하는데 어느 부분 받고 원다 야치치도 구성 오고 알아이와 마사니 아픈 데반데반 이름이 마사니 쿠마 마이 키시 아칸 하르카르 알아두 다 하리션 하우사 sannan kuma dan uwa aboki malami na tabbatar a wannan awa guda da zamu yi muna tattauna da shi ba zai zama sauraron shiri kawai akai ba amma dai wani darasi ne sukutun da guda wanda zamu gabata a cikin wannan fili wanda na tabbatar za a ilimtu masarare ina mai farin cikin gabatar da Professor Abdullah Uba Adamu malami a Jami'ar Bayero Isa barka da zuwa
barka ka dare
Professor Abdullah Uba Adamu ina ganin kafin mu tsunduma cikin shirin ka'in da na'in akwai buƙatar in gabatar da shi ga waɗanda wataƙila ba su gama mayyazewa da shi ba waɗanda Allah ya sa kuma suka san wane ne Professor Abdullah Uba Adamu akwai buƙatar a yi musu tambihi game da ainihin haƙiƙanin wato al'amuransa Professor Abdullah Uba Adamu malami ne a Jami'ar Bayero kamar da na faɗa ta nan Kano tsangayen ilimi wato Faculty of Education sannan shi ne shugaban majalisar nazarin fina-finan Hausa ta internet wanda ke ayarin Yahoo wataƙila mai sauraro ya yi mamakin cewa me ya haɗa malamin da ke koyarwa a fannin ilimi da shirin fina-finan Hausa Professor Abdullah yakan bayar da amsar wannan tambaya da cewa kishin al'adun Bahaushe da harshensa shi ya sanya ya yi dumu-dumu wajen yaƙin kare mutuncin Bahaushen ta fuskar fim Professor Abdullah Uba Adamu mutum ne mutafannin domin ko wato bayan kasayewar cewarsa kwararre a fannin kimiyyar koyarwa masani ne a ilimin na'urar kwamfuta tare da internet wanda a yau duniya ba ta tafiya sai da su ya yi zurfi kwarai wanda ta kai ana tsammanin a arewacin Najeriya kaf babu wanda ya zurfi a harkar internet da kwamfuta sama da shi a masara sun hakikance cewa duk fannin da wannan bawan Allah ya durfafa yakan zama mahiri a cikin sa saboda kokari da kwarewa da jajircewa da Allah ya hore masa a irin wannan kazar-kazar da rashin kasala ne Professor Abdullah Uba da mai tsinduma a fannin adabin Bahaushe na gargajiya da na zamani wanda shirin fina-finan Hausa yana ciki dan haka yayi kaurin suna wajen yaki da wasu daga cikin fina-finan da ake yi na Hausa Professor yana matukar kyamatar wasu fina-finai da ake koyan salo ko kuma yake da kamaceceniya da na India kan haka ne ya buwaya a duniyar fina-finan Hausa inda ya samu matukar karbuwa wajen wasu ƴan fim din yayin da ya samu bakin jini gaya a wajen wasun su Professor muna ƙare maka barka da zuwa wannan fili
barka ka dai
tambaya ta farko wataƙila da masu sauraron za su so su sani shi ne cewa menene tarihi da kuma dalilin kafa ita majalisar nazarin fina-finan Hausa ta internet
alhamdulillah majalisar fina-finan Hausa ta Yahoo a cikin rukunayen gidan yanar Yahoo an kafa ta ranar 31 ga watan Agusta shekara ta 2001 an kafa ta ne da manufofi wajen kusan guda goma zan faɗi kaɗan daga cikinsu babban manufa ta farko ita ce baiwa Hausawa da kuma masu nazarin Hausa damar amfani da sababbin hanyoyin sadarwa na zamani musamman internet na biyu shi ne yin cikakken sharhi da nazari akan fina-finan bidiyo na Hausa ba tare da san kai ba ko kuma tsoro na uku kwatanta yanayin fina-finan bidiyo na Hausa na zamani da kuma waɗanda aka yi a shekarun da suka gabata na hudu yin hira da jaruman fina-finan bidiyo na Hausa da kuma yi musu tambayoyi game da yadda suke gudanar da harkokinsu da neman ƙarin bayani game da waɗansu daga cikin fina-finansu sannan na biyar jawo hankalin masu sarrafa fina-finan Hausa na bidiyo game da kurakurai a cikin fina-finansu ta hanyar jigo labari tsari dacewa da al'adar Hausawa da kuma lafazi domin su yi gyara wannan su ne kaɗan daga cikin kusan 11 daga manufofin kafa wannan majalisa
to madalla kuma sauraron na fata wannan zai zama kamar shi ne haske ko fitila bisa ga ainihin wannan manufa ta wannan majalisa wanda muka ambata wanda yake gudanar da ita a yanar gizo-gizo malam yace gizo-gizon sadarwa na duniya wato internet to yanzu waɗanne nasarori aka samu a cikin wannan majalisa
to alhamdulillah wannan da muka kafa wannan majalisa mun bawa mutane dama da su yi sharhi akan fina-finan Hausa ta inda haka yakan sa Hausawa da yawa waɗanda ba sa zauna a arewacin Najeriya ko a Najeriya ko a Afirka ma kwata kwata suna wata duniya daban su san cewa ashe an yi wani film mai suna kaza a guri kaza to mun samu mutane da yawa daga kasashen America, Australia, India da suke aika mu da suke cewa don Allah don Annabi suna so a dinga aika musu da film mai kaza da mai kaza nasara ta bi shine shigowar ɗan film cikin wannan majalisa cikin manya-manyan ɗan film din da muka samu akwai Ibrahim Mandori Hamisu Iyantama Bashir Mudi ya kasai Aminu Bala Alinuhu Hawwa Maina Ibrahim Sheme Hajara Ibrahim Hafizu Bello Mikael Bin Hassan Saratu Girado Kabiru mai kafa da dai shauran su sun shigo cikin wannan majalisa dusu ma ɗan majalisa ne da su ake damawa sannan nasara ta uku ita ce ba wa ɗan film dama da ayi muhawara da su kuma domin a tattauna da su akan waɗansu matsaloli na fina-finan su babban nasarar mu ta hudu ita ce shirya bukukuwan karrama ɗan film wanda muka yi sau biyu mun yi a shekara ta 2003 da kuma 2004 kuma insha Allah muna fatan wannan shekara ta 2005 idan mu yi wani bikin karrama ɗan film din sannan ta ƙarshe kuma shine fitar da tsarin tallafawa marayu waɗanda iyayensu suka rasu akan sana'ar film waɗannan su ne kaɗan daga cikin
nasarorin da aka samu malala to kuma watakila daga lokacin da aka fara faɗa abubuwa na alheri irin wannan masu saurare ka iya hararo cewa ya ake shiga ita ainihin wannan zauren majalisa misali idan mutum yana so ya zama memba
idan kana son ka zama memba dole sai ya zamanto kana da email amma email din ba lalle sai na Yahoo ba
to
ba sai lalle na Yahoo ba ka iya shiga da kowane irin email da kake bukata an saka addressing wannan gidan yana a mujallar film wanda duk yake bukata in yasa ya duba bai gani mun kuma duk lokacin da wani aiko mana yana son ya shiga zamu shigar da shi kai tsaye
to amma misali kwatakila ba za a rasa wanda yake da dan masaniyar in an ambaci abun sunan addressing
http://www.groups.yahoo.com/groups/pinapinan_hausa kaga wani
na da tsawo yana da tsawo to ina ganin watakila kafin mu karkare wannan shiri za a sake maimaitawa dan in Allah sa akwai mai rubutawa sai ya rubuta in akwai wanda zai dauka kuma a recording sai yayi to kuma bari mu waiwaye wani fannin shine cewa ka an wato kai kaurin suna wajen kyamatar fina-finan India to tare cewa Bahaushe ne kai a cikin garin Kano inda dandazan kallon India ka tutu tun shekara da shekaru mutane sun kasa gane ta kamar mun menene hikima da ta sa ka matsa wajen cewa fina-finan Bahaushe ya zama na Bahaushe lalle a daina kwaikwayon India
dalilin da yasa na faɗa ka shine idan kace ka yi film da Hausa kana nufin kana wakiltar Hausawa idan kace ka yi film da Yarbanci to kana wakiltar Yarbawa idan kai da Inyamuranci ko da Ibanci to kana wakiltar Ibo saboda haka ban ga dalilin da zai sa a ce an yi film domin a wakilci Hausawa sannan a dauko wani nau'i na rayuwa na wayansu a kawo a ce haka Hausawa suke ba wannan shine babban dalilin da yasa nake ganin cewa bai kamata a ce fina-finan mu sun dauki sigogin India ba na biyu kuma abinda kuma ake ta takaddama akai shine kusan duk wani film da ka gani na India yana nuna salon bautar gumakan India ne wannan ba mu muka fada ba ba wai mu ne muka ce hakan ba a su Indiyawan su suka fada to saboda haka mutumin da yake musulmi ya dauki wani film ko kuma ya dauki salon bautar gunki yazo ya ce wannan na wasan wannan ba daidai bane amma idan ana son a kaucewa din kalubale da nazari irin wannan to kamata yi in mutum zai yi film ya dauko na India sai ya gaya mana yace shi ba musulmi bane shi ba Bahaushe musulmi bane saboda mun riga mun san akwai Hausawa da yawa waɗanda ba musulmi ba saboda haka idan mutum Bahaushe ne amma ba musulmi ba yace zai yi film irin yadda dai ya ga dama wannan ba wanda zai ce komai amma idan yace shi Bahaushe ne musulmi ne to akwai rayuwa ta Hausawa musulmi wanda su ya kamata a nuna in ana wakiltar da su tunda yake film wakilta ne ana nuna yadda rayuwar mutane suke to rayuwar Bahaushe ba ta ta'allaka akan rawa da waka da miji ya matarsa waka uwa ta yi ta waka ta shauran su ba wannan gaskiyar magana kenan
haka ne to kuma wato saboda wannan bayani sai tunano min cewa a wasu lokuta mutane sukan ce jajircewa akan al'ada ta wata al'umma guda daya ta ce ba za ta ari wani dabi'a na waɗansu mutane ba sai iyana ta kawai wannan jajircewa yakan hana ci gaban ita wannan al'umma misali waɗansu abubuwa da Bahaushe yake yi aka samu a tarihi za ka ga cewa ba na Bahaushen bane tun usuli gajiren takadirin ka dauki kamar zannabukar an ce ta bari bari shi misali to irin wannan menene ra'ayin professor akan wannan dangane da jajircewa akan al'ada da kuma ci gaban zamani
to mu ko ba kan bare baren da kai magana yanzu bare bare su suka ba mu kasuwa su suka ba mu karuwa
a kalmomin
suna na kalma ta su ce
ba Hausa bace
ba Hausa bace sannan takadda jaki azurfa tilmi tabariya waɗannan abubuwa ne da ake gani din nauyi na Bahaushe ne to ba na Hausa ba Hausa bane na Azbanawa ne
mutanen Niger
to eh su suka ba mu wannan sannan kwalaba agwagwa wannan ba na Hausa bane na Nufawa ne
haka ne
sannan kwali agogo da kuma likita duk ba namu bane na Yarbawa ne saboda haka ai ba wai Bahaushe baya arowa bane baya karba bane zai karbo abu ya dandakar da shi ya narkar da shi ya zabanto nasa amma abin nan ba zai zama nasa ba sai dole yana da nasaba da rayuwar sa idan bai da nasaba da rayuwar sa to ba zai karbe shi ba eh misali Bahaushe ya karbi doya yana ci amma bai karba amala ba saboda shi a nasa tsarin in ka bare doya bawon nata dabba kake bawa to amma mun san cewa Yarbawa su kuma busar da shi suke yi su nika shi su yi mikari su yi amala da shi to Bahaushe bai karbi wannan ba Bahaushe ya karbi rogo yana ci amma Bahaushe bai karbi fufu ba wanda shi kuma abincin mutanen Ibadan saboda su sun dauki rogon sai sun fere shi su sa shi a ruwa ya ribe sai ya ribe kwata kwata sannan da ai tuwo da shi Bahaushe ba zai iya cin irin wannan ba amma kuma yana son rogo to saboda haka ba wai baya karban abu bane ba kuma baya karban wani abubuwa
sai ya sarrafa shi ya dar da shi da zai
sai ya zabanto da tsarin sa yayi daidai da rayuwar sa in bai daidai da rayuwar sa ba komai kyan sa ba zai karbe shi ba abincin da muke ci da yawa duk gaba ɗayan su ba namu bane daga wajen Laraba muka aro kuma idan ka zare kalmomin Larabci daga cikin lafazin Hausa ita kanta Hausa kifewa za ta yi saboda haka ana yawan garin cewa kamar wai Bahaushe ya jajirce baya son ci gaba ai ba wanda fi Bahaushe ci gaba saboda gaba ɗayan rayuwarsa ta dogara ne akan ya aro ya har ya tattaro ya narkar ya zama nasa idan ka ga Bahaushe ya ki karbar wani abu to wannan abun bai da muhalli dama a rayuwarsa ba zai iya zauna da shi daidai wa daidai ba to kuma ana yawan sabanta ci gaba na zamani da kuma sakin al'ada misali idan mace ta haihu akan yi kauri bayan kwana uku kaurin nan asali ya samu ana yin shi amma yanzu ya riga ya canja fasalin shi da siffarsa duk ta canja maimakon a yi kaurin da muka saba a kai ganda yanzu dabino ake bayarwa ko alewa
haka ne
to amma sunansa bai canja ba
ina na kauri
a kauri yake kuma al'adar bata canja ba abinda ya canja yadda ake sarrafa shi shine kawai ya canja to saboda haka akwai bambanci tsakanin ka dauko wani abu da yake bai da wani tasiri da al'adarka ka ce wai al'adarka ce ka ce wai ai kana son ka burge ka ci gaba wai ai zamani ne wannan ba daidai bane zamani daban kuma sarrafa rayuwarka daban idan ka ci abinci da cokali ba wai kana nuna kai baka son wai kai dan ka karbi zamani ne ka riga ka watsar da al'adarka na cin abinci da hannu ba tsafta ce kawai
haka ne dan ka ba zai zama ba
eh ba wai zai zama tsafta ce kuma addininka da rayuwarka ta riga ta inganta tsafta
haka ne
na'am
to mallallah to kuma akwai wani wato zargi kamar da nace kai kaurin suna wajen gwagwarmaya da masu ainihin shirin fim musamman wasu na zargin cewa kamar hukumar British Council ta Ingila ita ta turo ka domin korar indiyanci da kuma kafa ingilanci a zukatan matasa wannan ta sa kai fito da wani tsari na North Meet North wanda da yardarka da shawararka da sauransu aka tabbatar da shi makadan arewacin Ingila suka zo suka hadu da su dan marayi makadan arewacin Najeriya suka yi kada-kade to wannan sai ke ganin kamar kowayen a ci ne wai an kori kare daga gindin dinya ne mallan zai ci akan wannan
to ita su yan British Council su suka neme ni suka ce suna son ayi wannan abun kuma abun ya faru ne saboda wani sharhi da suka gani na yi na wani film da ake kira Babban Gida wanda aka kafa shi a internet
haka
to wannan sharhin ya riga ya burge su sai nuna musu cewa ashe Hausawa na yin film saboda ni dai a matsayina na Abdullahi film din ya burge ni
haka ne
to sharhin ya riga ya nuna cewa film din ya burge ni saboda wayansu abubuwa wannan yasa yan British Council suka ga cewa kamata yi a neme ni saboda a zauna a ga takaka za a fito da hanyar aiwatar da wani tsari da suke da shi wai shi connecting futures to da suka zo suka kira ni muka zauna aka dan tattauna sai nace da su ni ba dan film bane amma akwai mutane yan film kamata a kikkira su a ji ra'ayinsu to ta haka ne aka tattaro mutane da yawa aka kira wazir Zayyanu aka kira Ibrahim Bandori
shi me shirye fim din wazir Zayyanu
shi wanda ya shirye fim din da kanjina daga Tosba aka kira Ibrahim Bandori aka kira Balaraba Ramat Yakubu Ahmad Salu Alkanawi Hafiz Bello da Bala Anas Babin Lata muka hadu da su ɗan British Council din muka zauna muka tattauna mun ga cewa ta kaka za a yi a tallafawa harkar fim ta kaka ɗan British Council za su zo su taimaka to ashe ka ga zancan wai a ce wai an turo ni bata taso ba tunda yake taron farko da aka yi tare da MP din
ka MP din ma aka
ba wai ni ne da kaina da ɗan British Council muka zauna muka yanke hukunci cewa za mu yi kaza ba a'a sai da aka kirawo wanda muke ganin su ne jigajigai MP din aka zauna aka tattauna da su aka yi ni guda sannan daga baya aka ce a fito da hanyoyin yadda za a taimaka a koya wa mutane yadda ake rubuta labari ana son taimako da kayan aiki da dai sauransu bisa haka ne aka yadda shi wantan north leads north babu abin da ya hada shi da harkar fim wani nau'i ne na karfafa dangantaka tsakanin Burtaniya da Najeriya kuma Najeriya ma takamaimai an fi son arewacin Najeriya saboda inda musulmi suke saboda an riga an lura cewa ana san a karfafa dangantaka tsakanin musulmai na kasashe guda goma Najeriya tana daya daga cikin wannan kasashen kuma Burtaniya ita kanta ta dauki kanta matsayin kasa mai yawan musulmi to wayannan kwaya goma wanda har da Saudi Arabia a ciki su ne ake san a karfafa dangantaka tsakanin matasan wayannan kasashen North meets North to min tabi ne na irin abubuwan da za a yi shine aka kira dan Mariah Jones aka kira Rod Peterson daga Scotland arewacin Ingila suka zo suka zauna suka yi rahasar tare da dan gidan Garba Sufa da kuma shauran makada matasa haka dan aka yi British Council aka yi bajan koli guda biyu sannan daga baya da dan Mariah Jones da Rod Peterson suka tafi Abuja suka je suka yi saboda haka wannan tsari daban yake da kuma tsarin MPIM abinda ya biyo baya daga wancan na MPIM bayan an gama wannan taron sai aka taka tambaya cewa wace hanya ce za a inganta fina-finan Hausa ya zabanto cewa in an yi fim za a iya kai shi Ingila za a kai shi America za a kai shi wani guri a kalla ba wai a ce Hausawa sun dauki fim sun je America suna kallo ba a'a a dauki fim din ya zabanto cewa ana sai da shi kamar yadda Ibo suke sharo baturan America shine yake kallo
kamar yadda za a dauko fim daga India
ka ji a kai a gani ake gani ba su ma yi na Indian din ana kai su can kasashen Turai din kuma suna gani to wannan darajar muke so a daukaka fim din Hausa a kai shi can gurin to amma gaskiya ba za ta yiwu ba sai idan fim din Hausa ya wakilci rayuwar Bahaushe kamar yadda fina-finan mutanen Senegal suke wakiltar mutanen Senegal shi yasa suke da karbuwa kowa ya san Sambana Usmani ya san Idris Watego waɗannan mutane ƙwararru ne a wajen fim kuma suna yin fina-finan da suka nuna rayuwar mutanen su sun samu karbuwa kuma suna samun tallafi daga wajen ƙungiyoyi na duniya don su inganta wannan fina-finan su to mu ma irin wannan muke so amma haka ba za ta taɓa faruwa ba dole sai mun yi fim din da ya wakilci Bahaushe ya nuna rayuwar Bahaushe ko ba haka ba to sai aka ce menene matakin farko na yin haka matakin farko na yin haka shine a koya mutane yadda ake rubuta labarin fim saboda an lura cewa nan ne dai matsalar to sai aka kafa abun nan script net wanda su ɗan British Council suka ɗauko mutane daga Ingila suka zo domin su koya wa mutane yadda ake rubuta labari to wannan zangoma da aka yi min har ana cewa ni wai bakin Yahude ne ko menene gaba ɗaya shi mutumin da ya zo zai koyar da wannan tsarin shine production manager na fim din da ake kira Mission Impossible Part 3
wannan fim da aka taba yi na Ingila
na America
na America
is an American film wanda yake Mission Impossible Part 3 tare da Tom Cruise a ciki Tom Cruise zai fito a fim din Mission Impossible 3 akan bisa za a biya shi ladan dala miliyan 75 to idan ka duba kudin abincin kawai da za a kashe a wajen yin Mission Impossible 3 kudin da za a kashe ya fi kwata-kwata duk cinikin da aka yi na fina-finan Hausa daga 1980 zuwa yanzu saboda haka menene a ciki da har za a zo a ce wai wani Bature zai zo ya gani ya ce zai dauka so muke wanda suke wannan kwangama suke wannan surutu
kamar korafi
suke korafin su ne waɗanda ba a gayyace su su shigo ciki ba kuma mu ba mu muka launa muka ce ga waɗanda za a saka ba sai da muka jefa abin ga MP muka ce ga mutane nan ku zo ku iba da kanku ku zo su faɗa ba ni na zo na ce a ɗauki wani ba su muka turawa don da magana ta fara zuwa da hadaddiyar kungiyar ƴan wasa ta Kano muka muka
aka
da su aka fara suka yi wace aka suka nunnuna turawa don komai da komai ba da ni ba
haka ne
to saboda haka ta gaga za a ce wai Abdullahi ya riga ya shigo yayi wannan yayi wancan kawai dan dai rashin adalci
haka ne masallare muna tare da Professor Abdullahi Uba da muka mai da na ambata tun farkon wannan shiri cewa mun ga yato shi ne domin ya gaya mana kable da ba'adina ainihin majalisar da yake wa jagoranci wato ta gizagizan sadarwa kamar da ambata ayarin yahu wanda yake wato ainihin wanda suke nazarin fina-finan Hausa to kuma wata tambaya kafin mu je ga wani faifai da zamu dan shakata shine cewa wasu na zargin cewa ka zama kamar mazari wai san gabanga an yi bikin karrama ƴan fim a hijira ta 2003 ko kuma fina-finan da aka yi a hijira ta 2003 wanda aka yi a Kaduna kuma kai jagoranci ko shugabanci majalisar alƙalan wannan ainihin bikin karramawa sannan kuma wato hukuma ta ci fina-finai ta jihar Kano ma ta yi bikin karrama ƴan fim a gidan gwamnati wanda mai girma gwamnan jihar Kano Malam Ibrahim Shekarau ya ba da kyaututtuka na musamman ga waɗanda suka yi zarra ita kanta wannan majalisa ta alƙalai kai ne kai zama jagoranta to daga cikin irin fina-finai da ƴan wasan da aka karrama an ga akwai waɗanda suke tashabbihi da Indian nan da ake ta magana akwai wanda suka ci kamar zakara na MPM wato ta fuskar ƙwarewa irin wanda suka zama sun yi uwa sun makarbiya a fuskar kwaikwayo da yadda tsarin fina-finan India yake haka kuma irin fina-finan da aka ce sun yi zarra su ma shigen irin na kamar wato kwaikwayon Indian ne wasu labaran ma ka cokan daga India ka dauko su wannan zargi da ake yi yayi tasiri matuƙa da gaske hatta kai gunaguni yayi yawa ina ganin watakila dama ce wannan da in akwai wani dalili da malam zai iya ambatawa musamman ga su MPM din da kuma masu saurare
to alhamdulillah ana kai jin gwanda a bambanta bikin karramawa da majalisar fina-finan Hausa ta yi da kuma wanda gwamnatin Kano ta yi bari mu fara na majalisar fina-finan Hausa aikin mu shine mu kawo mu tattaro ra'ayin mutane akan fina-finan saboda haka ba wai mu ne muka zauna muka yi zaben ba jama'a gari su suka yi zaben suka ce ga irin fina-finan da suke so
haka ne
saboda haka wa'annan ra'ayin jama'a ne mu kawai abinda muka tabbatar da shi shine abinda duk fim din da aka shigar da shi to dole fa ya bi ka'idojin mu wanda kuma kowa ya riga ya san wannan ka'idojin amma su ɗan zabe ba dole bane su yadda da wannan ka'idojin namu haka akai wannan zaben namu na fina-finan da aka ba aka karrama a shekara ta 2004 mutanen gari su suka yi wannan to bayan mun zauna mun tattace duk an riga an cicire yadda za a cicire din ba yadda za a yi an ce da kai wani ake so ba yadda za a yi ka danne shi dole ka bashi indai kana son kai adalci a al'amarin saboda haka muka yi wannan to bayan mun yi korafe-korafen suka yi ta yawa aka yi ta surutu ba wani wanda ya rubuto mana wasiƙa ya ce ya gode akan duk wannan wahala da muka sha amma sai surutu ko a ce mun yi son kai ko a ce ba mu yi daidai ba ko da shauransu saboda haka sai na fitar da ra'ayi na ce kwata-kwata da kai kan mu ƙara karrama ƴan fim
tona
mu rabu da su kowa ya gaban sa dama wannan mu muka saka mu ba wani ne saka mu kan mu kare to majalisar ta madanta ta ce dole sai an sake to amma sai aka ce a take canja sigar abin saboda haka yanzu wannan bikin da zamu yi na wannan shekarar da muka shigo jiya zamu yi shi ne bisa ka'idojin mu da kuma mu ne zamu zaben ba wai zamu wada shi bane jama'a mutanen majalisar ne za su zaben ba wai zamu jefa abin bane waje sannan bayan mutanen majalisar sun yi zaben rukuni na farko an fitar da wa'ensu wanda su kuma za su dauki fina-finan sake duba su haka hankali hankali har a tace saboda kuma muna ganin cewa kamata a yi manufofin mu su fito karara a cikin zaben da rani to kaga wannan na majalisa kenan sannan na gwamnatin a Kano wannan shi shugaban hukumar tace fina-finai Alhaji AA Kurawa aboki na ne Amini na ne shi ya gayyace ni ita saboda ya ga yadda muka yi na wancan na majalisar fina-finai ita don Allah yana so a jagoranci wannan to shi ma muka zauna muka fito da ka'idoji wanda kuma aka yadda da wannan ka'idojin sannan aka fito da mutane ƙwararru wanda kowanne daga cikin su ya san wani fanni na wani film to abinda mutane ba su fahimta ba shine ba wai kawai film din ake kallo ba a ce wai ga wani shot yayi kyau ko ga wani cut action ko ga dai wani abu da take kiran shi film labari ne saboda haka dole za a yi nazari akan fannoni daban-daban na labarin akwai wanda muka dauko wanda bai san komai game da film ba amma ya san abubuwa game da rayuwar zamantakewar dan adam wannan zamantakewar din shi yana
zarta. Shi zai duba.
Eh, akwai wanda muka dauko wanda yake shi kuma ba abin da ya sani illa cut action din na MPM din. Ta wannan shi kuma ya duba shi. Akwai wanda muka dauko wanda shi kuma ta fannin al'ada ya kalli ta Bahaushe. Shin wannan abin da aka nuna a cikin wannan film din ko yayi kamanceceniya da al'adar Bahaushe? In yayi yace yayi, in bai yi ba yace bai yi ba. To a haka muka yi. Ba mu yi tsammanin cewa wai wannan da muka yi zai zama to daidai wa daidai ba, amma muna fata cewa so mun tabi ne kuma so muke mu isar da sako akan cewa fa ga yadda ya kamata in dai ana son
a yi
in dai suna son a bada karrama irin ta mu ba dole ba dai wani ya iya yin tasa karrama yace shi kawai rereyen idai zai karrama wannan kuma yana da kyau, amma mu dai idan mu zamu yi to ga irin yadda muke ganin cewa ya kamata a wakilci Bahaushe so muke mu aikar da sako mu isar da sako kuma sakon nan ya fara isa.
Professor Abdullah, akwai wata kalma da ƴan fim ba su cika santa ba, shine kalmar wanki. Kai ka tsoro da wannan kalma ya sani na, kuma kana yawan ambatanta ga fina-finan da suke ba na usuli ba, ma'ana daga wani fina-finai labarin aka dauko. Kafin in kai ga tambayar da nake so ne, menene kalmar wanki a harshe irin na kuna manazar shafina fine?
To ai ba ita ce kadai ba wannan wankin, akwai wanki, akwai dauraya, akwai girgiza, akwai tsunduma,
tasha,
duk wayannan nau'o'i ne na sata.
Satar basira,
satar basira.
Na'am.
Mutum ba shi da basirar da zai zauna ya kirkiri labari. Na'am. Saboda haka zai ga zai fi kyau ya je ya samu labarin wani ya dauko ya kawo shi. To idan aka ce wanki, ka dauko labarin gaba ɗayan sa, ka riga ka zo ka dire shi, ka ce naka ne. Idan aka ce dauraya, to ka dan dauko wani bangare ne na labarin, ka dan girgije, ka ce naka ne. Idan aka ce girgiza, takan yi poster ba kadai ka gani ko wakar ka dauko ta kace ka riga ka dauko shi. Idan aka ce tsunduma, to ka dan lasa shi ne a ciki ka fito da shi. To saboda haka wayannan wanki, dauraya, girgiza, tsunduma duk nau'i ne na satar basira nan wanda yake ba shi da kwakwalwar da zai zauna ya rubuta ingantaccen labari sai ya ga yafi kyau ya je ya sato basirar wani.
To madalla, to ina ganin daga cikin waƙoƙin da suka yi fice na fina-finan Hausa, bari mu sa guda ɗaya mu ji albashi daga bayan mu dawo mu sharhi a kai.
Shi ya karbi talauci har yau mawadaji
bayani matsayin ku gare ni sai kun yabe ni ni burina ta da ni jinin aure ku da kai kaya
Alan hu yaro mai tashi tare da Fati Muhammad tauraruwar taurari ta duniya. To professor yana muka dauki wannan waka ta sangaya. Wato kaya da suturar da mutane yan shi su marayan da mawakan su kasa na Hausawa ne. Yananin rawar tsari ne irin na koroso. Wato kila shi ma ka iya karbar sa cewa na Hausawa ne ko kuma in kai kwalkwalwa ka ce Fulani. Sannan kalmomin da ake faɗa kalmomi ne na Hausa ba batsa ba mugun baki da sauransu ciki ma har na Jakob bai suka da ake wani abu mai kama da tauhidi rabu mai adalci shi ya kage talauci kuma shi mu wadaci to duk irin wannan abubuwa ina daga cikin abin da su yan fim suke jajircewa cewa abin da suke yi Hausa ne amma ba zamanar Hausa anan misali ordinary mai kallo haka wani irin bayani zaka yi masa wanda zai gamsar da shi cewa anan India aka koya
a India aka koya tabbas saboda kidan gaba ɗaya tsarin kidan tsari ne na India abinda yasa nace da kai na India shine kidan Bahaushe bai gaji gauraya wato abubuwa masu amo daban-daban guri ɗaya ba
to na'am
idan ka lura shata duk waƙoƙin sa duk dubun nan da gangaɗe ce
haka ne
ko ba haka ba idan ka lura dan Maraya Jos wannan kuntigin nasa kwaya ɗaya ne kuma yawan waƙoƙin sa haka su Uwaliya mai Amada sai da ƴan zamani suka zo kamar su Hassan Wayam sune suka fara hada kukuma tare da ganguna
to na'am
da kuma Amadun Doka su suka fara hada su kukuma su garaya tare da ganguna amma kusan duk wani kakida na gargajiya na Bahaushe to abin amo kwaya ɗaya ne
to na'am
amma a India suna da abubuwan amo wajen guda 10 ko 15 su suke hadawa saboda a cikin tsarin rayuwar kidansu dama haka yake zaka ji sarewa zaka ji ganga zaka ji algaita zaka ji iri abubuwa daban-daban tun sun cakudu guri daya wannan tsari ne na kidan India na kidan Turawa na kidan al'ummatai da yawa a duniya ba tsari ne na kidan Bahaushe ba to a lokacin da ake tunanin a Indian tar da fina-finan Hausa sai wannan Yamaha synthesizer sai ta zo wacce ita kuma tana da abin da ake kira sound samples wato kamanceceniyar kada-kada na irin abubuwa so wannan gwajin da Nasiru Gwale ya dinga yi ne ya dinga samun sautuka daban-daban na abubuwa kadan-kadan wanda ya kamanceceniya da irin kidan India shine ya bada tushe aka taso da abu saboda haka ko ka sa sarewa ko ka sa bandiri ko ka sa abin nan tabbata cewa da sarewa da bandiri ba za su taba haduwa su kida tare ba a dai kasar Bahaushe a yadda tsarin kidan Bahaushe yake to saboda haka an dauko ne an amfani da synthesizer din ba dan komai bare saboda za ta iya bada dama a hada abubuwa na kida daban-daban a cakuta su gudi dai yadda India suke wannan ita ce tarihin abu
to amma mallan idan aka la'akari da bayanin da kai nada cewa Bahaushe ba baya karbar zamani bane ko ci gaba illa dai in dai zai dace da irin abin da yake har ka bada cewa Bahaushe baya amfani da cokali amma kuma zuwan cokali sai zama ne cewa ya dace da aqidarsa ta kula da tsafta addinin sa ya koyar da wannan to ganin haka idan ka dauki kamar shi Mamman Duka ko Ahmadu
Doka
eh misali ko Mamman Landi da shauran muka da irin wannan wanda suka rika hada ƙwariya da goge da kalangu wani lokaci baka ganin aka ce ba za a karbi wannan ba kamar an nema ake karbar ci gaban kenan
ba karban ba haka bane ko kadan saboda kayan kidan na gargajiya da aka sani yan sun fara bacewa kuma su Turawan da ake kwaikwaya da Indiyawan da ake kwaikwaya wannan kayan kidan nasu na gargajiyan suna nan har yanzu suna martaba su kai a takaice ma idan Bature ya fito zai amfani da abin da ake kira acoustic instrument ya fi karbuwa fiye da idan zai amfani da electrical instrument akwai ɗaya daga cikin masha babban shahararren makadi na Turawa da ake kira Bob Dylan wanda yake Bob Dylan an riga an san shi da kada gita amma gita marar lantarki kamar yadda Don Williams yake sai ran nan ya zo concert sai ya zo da gita mai lantarki zagin sa aka dinga fita cewa ya riga ya juya ba ba wai ba sa son wai ci gaba bane a'a kowanne abin kida yana da nasa darajar yana da nasa mahallin
da kaida
yana da kas ba ma yana da tasa darajar
dai haka ne
saboda yanzu haka akwai abin da ake kira wani nau'i na kida da ake kira world music a inda ake martaba kayan kidan gargajiya na al'ummai da yawa na duniya Hausawa mu kadai ne muke bujirewa kayan kidan mu na gargajiya muke watsa da shi muke dauko nono amma kusan duk inda ka sani a duniya akwai kayan kidan zamanin amma kuma akwai kayan su na gargajiya wanda suke da martaba su suke da amfani da su dan su nuna cewa fa su ma fa suna da wani abu to mu ne kadai a sunan zamani zamu watsar da namu mu dauko wannan cikin cikin din har hada shikenan a ce wai an riga an burge wannan kuma ba burgewa bane gaskiyar magana kenan
to malam kamar in ka dauki maka da kamar irin su Hamza Kalab daga Sudan da su Aisha Fallatiya da sauransu daga nan Afrika kuma dai kamar su Maryam Mukeba da irin makada irin wayannan suna waƙoƙi da su trust da suke sa abin da muke ce costume irin na Afrika da kwalliyar su da komai amma sai kaga cewa akwai dan gaurayi da kamar su jita din da wanda ba ta usulin al'ummun su bane me kake gani sa su kan yi haka
a kware da gaskiya aka ai ba wai gaurayin ne ba a so ba mu ai ba gaurayin ake ba mu an watsar da na gargajiyar da muka sani bari an baka misali na matar da mutane da yawa suka santa Ummu Sangare wacce tayi wata waka da ake kira a India amma an fi sanin ta a matsayin Aliya amma ba Aliya take cewa ba a India take cewa ita wannan matar tana amfani da kita tana kuma amfani da gurkel wani irin abin kida ne na mutanen Mali tana amfani da sadin ma zai dauka a saka masa zare a kada shi ya amo saboda suna amfani da abubuwa da yawa suna hadawa suna yi wanda kuma kowanne abin amo yana da nasa sautin daban yana da nasa darajar a wurin kidan an riga an hada shi indai an iya hadawa to wannan ba wai gaurayawan ne illa ba a'a ka dauki gangar daga rayar da gogen da kuma burwar da komai duka wadar da suka ce wannan ba su da amfani ai kai ka samu na zamani ka riga kai to kana fadada inganta rayuwar wani ne wanda shi ya kirkiro wannan din kai kuma taka ta riga ta zama kasa da tasa wannan ita ce abin da muke gujewa
haka ne
saboda duniya da yawa akwai mutanen da suke sha'awar namu wannan kalango bara ma an ga maka kalangun ma ba na Bahaushe bane karewa na Yarbawa ne
Bahaushen
kar ita kanta kalmar kalangun ma Hausa bace Yarbanci ne to amma ya riga ya zama namu an Hausantar da shi an rike shi an zonar da shi saboda haka kalubalen da ake yi ba wai ba a san wannan kidan zamanin bane a'a idan za a yi kidan zamanin a hada shi tare da kidan gargajiyan to za a dinga raya na gargajiya amma in ana yin wannan na zamanin da ake yi to an fa manta na gargajiyan kwata kwata ya rubu kenan ya mutu to mu kuma ba mu san haka saboda ko su kansu turan da ake kwaikwaya har yanzu suna amfani da kayan kidan su na gargajiya wanda suka gada shekara da shekaru idan su da muke kwaikwayon su sun riga sun daraja nasu dan me yasa mu ba za mu daraja namu ba
haka ne to ga wata tambaya kuma wata kila da ba mamaki masu saurare su so su ji wannan amsa cewa to in haka ne ya kake so misali nan da shekaru kadan a ce fim din Bahaushe ya zama
dan so a ce idan Bahaushe ya yi fim ya nuna rayuwar Bahaushe ta sahihi yadda Bahaushe yake ko ba haka ba to ko kaka zamani ko kuma a ce zaman yau ya riga ya tarar da Bahaushe ya zaman to cewa duk inda ka gani zaka ce eh lalle wannan Bahaushe ne wannan shine abin da nake
fata
cewa in an ce an yi film duk inda ka gani kai kanka in ka ga film din nan a inda zaka ce eh lalle wannan film din Bahaushe ne akwai labari da ya zo mana a cikin majalisa cewa wani wanda yake koyarwa a University of Tehran yana koyar da Hausa
a Iran
sai ya zo ya dauki fina-finan Hausa dan ya nuna wa daliban sa yadda rayuwar Bahaushe take yace wallahi dariya suka sa suka ce wannan film din India ne da gani saboda suna da kusa da suna da nasaba da India suna kallon fina-finan su saboda haka sai aiko majalisa yace yana son a bashi fina-finai da suka nuna rayuwar Bahaushe ta zahiri wacce zai iya nunawa yace haka rayuwar Bahaushe take da kyar aka samu guda biyar aka aika masa to abinda muke fata shine dan in kace wakilta mu magana wakilta muke
wakilcin
yawa wakilcin Bahaushe kuma idan mutum akan tudun dala aka haife shi ba dai shine karewar Hausa ba to idan yayi film bai wakilci Hausawa ba to bai wa Hausawa adalci ba idan kuma ojuku ne shi yado yayi film wanda ya wakilci Hausawa yadda ya kaba to yayi wa Hausawa adalci wannan ita ce maganar babu wannan can kabilanci ana a'a tantan wakilta ake saboda ba yadda za a yi kana Bahaushe ka dauki film ka ce zaka yi na Yarbawa akan yarewa Yarba da yaren Yarbanci sai sun cinye ka danyi suce waye kai ya za a yi ka shigo cikin kabilar suka ce zaka yi film to amma mun kowa sai duro a ciki yayin da yake dama yace wai haka rayuwar take wata kila haka rayuwar ku take kai anaka daga inda ka gangaro din amma wai Bahaushe ba haka
yake ba ware daga to kuma wani ba karin magana Bahaushe da kan ce wai kamar kumba kamar katanta yanzu idan ka shiga cikin birnin Kano ko cikin birnin Katsina ko birnin Zazzau da sauran biranen Hausawa wasu ilimin abubuwan da kake so a nuna a cikin fina-finan nan sai kaga suna neman su wuya ka dauki kamar tsarin gida Bahaushe saboda mutum ne mai son karbar bako yayi da kali yayi zauri ya sake wani watakila kusan uku ko ma hudu ita ainihin mata tana can ciki saboda kula da kulle da sauransu to yanzu zauri rashin fadin kasa da sauransu ya sa in an samu inda za a kwana ma zauren shikenan to kuma wajejen kamar shekara ta 1990 da wani abu haka wannan tsankanin shekarun zaka cewa an shigo da rigar tazarce babban rigar kusan yau babu ita Zannabu Kar din ita da ake ta magana da sauransu yau mutane in kaga taron Hausawa babu wannan kenan shi kansa abincin kuma zaka ga baicin kungiyoyin mata da suke ta kokari yanzu yau matan banda taliya da su da sauran irin wannan dai su makaroni irin na Bahaushen wanda za a yi ka ci kana kada kunni dan wake tubani dambu da sauran irin wa'annan duk babu to kuma kamar ka dauki fannin makadan su kansu yanzu makadan da zai yi kalangu kamar na makadan mamman Shata Katsina ko mai gogen da zai iya kamar na Ahmadu Doka da sauran irin wannan sai ga su ma duk sun kaura yanzu a ce za a dawo da wannan a cikin fim bayan babu shi a cikin hakikanin al'umma Hausawa baka ganin zai zama kamar yayi wahala
to abinda yawan mutane suke yawan kasa fahimta shine idan ka dauki shi Bahaushe duk wannan bayani da kai ka dauki Bahaushe za ka ga cewa abu ne wanda ya shafi Bahaushe daga wani shekaru zuwa wani shekaru saboda Bahaushe idan ya kai shekara 40 to fa a lokacin Hausancin nasa ma yake farawa shi wanda ba Bahaushe ba shi a gurin sa daga shekara 40 50 za ka ga ya sa jacket an sa suit da shawaran su za ka ga mace da ba Bahaushe ba shekara ta 50 40 da wani abu amma ta je an salon an mata wani abu amma komai ni gancin Bahaushe kai shi shekara 35 zuwa shekara 40 to za ka ga duk wannan rigunan Tupac Shakur din da waye an fara wakar da su an fara neman sa manyan dogwayen riguna watakila ba za a sa hula ba amma lokacin da aka kai kusan shekara 40 to fa za a fara neman hula ka gane abin da ke nufi saboda haka kada mu dauka cewa abinda ake danka na wai kwararere ne ya zamani da Bahaushe wai haka rayuwar Bahaushen take dorewa ba haka take dorewa ba
haka ne
ka duba ka gani duk wani mutum da ka sani ya riga ya wuce shekara 40 to za ka gan shi ya shiga ningogi ba
babu
za ka gan shi ya shiga Bahaushe dai ba kuma wani ne yake gaya masa ba shi da kansa a cikin jikinsa ne zai ji cewa kai ai bai kamata in dinga wannan ba to ashe jami'a ce abin yana zamewa yana da tafiya ashe that ace a takaice ashe akwai gundarin rayuwar tana nan wani abu ne yazo yi da fifi yake waita rashin tuntubani da shauransu wata kila ba samu wanda za su iya bane ko ba haka ba kuma ko mutum baya so ko a zamanin dadin ma ai ba kowa ne yake
cin
yawa sai wanda yake so ko ba ka dabara ka dan yanzu ka ce babu dan wanke babu tubani ni wannan ba nan gaishe a matsayin cewa wai ba wani abun nan bane eh ka mu makaronin ita nake so ko ba haka ba to amma gaskiyar magana shine gundarin rayuwar Bahaushen tana nan kuma ina gaya maka ka duba a kewaye da kai mutanen da suka yi shekara 40 to ba wanda za ka ga ya zo ya yi maka wani ciko Morocco ko ya zo ya sa wata rigar nigoki ko ya sa wani headphone a kunnen sa yana tafiya yana ranka da kare amma in dan saurayi ne daga shekara zuwa 15 abin da ya kai har zuwa 25 to za ka ga yana ta yin wannan kuma haka abin ya gada ko ba haka ba amma a hankali zai sabe saboda gundarin Hausancin yana nan bai rabu da shi ba ko da taba rawa da shi ba Allah ya yi Bahaushe wannan karama
masu raramu ina ganin lokaci ya da kamata mu dan bude layukan waya mu saurari gudunmawa daga ku da kuka saurari wannan bawan Allah kamar yadda na faɗa cewa yau wannan shiri ya zama kamar wani darasi ne na musamman daga Professor Abdullah Uba Adamu kamar yadda na ambata malami a jami'ar Bayero ta Kano bari mu ji layi na farko hello
barka
dai
barka dai
ina gajiya
ba gajiya
madalla wake magana
Ibrahim ya daga Gwammaja
ta kwarana ne Ibrahim
Ibrahim
daga Gwammaja
yayi
to muna jin ka alhamdulillah
Allah tambaya ta nan shine
na'am
ne sunan wannan mutum dan Allah ya dan kwanta mun
to sunansa Abdullah Uba Adamu
oh shine dama sunan dama nake so yanzu kuma tambayar da nake so mai kuma naji ka riga kai mai cin da
to to mu Allah tashi mu lafiya
okay sanjo
madalla hello 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 to wannan layin ma ina jin ya katse a to kaman da wato dazu na kusan fara tabowa shine waɗannan matsaloli wato ku ɗin wannan majalisa ta nazarin fina-finai kuke fuskanta wato kilar ga mutanen gari ko kuma wato ainihin so ɗin fim ɗin kafin ci gaba bari in sanar da layukan nan na waya da muka saba ambata 666-993 da kuma 666-629 wato 666-993 da kuma 666-629 bari mu ji wannan mara hello dan rage rediyon ka kadan masha Allah kake magana
Usman Muhammad daga nan gama
mallu kadan daga murya
Usman Muhammad gama
to Usman Muhammad gama
barka da wannan rage
barka kare muna sauraron ka
ina yi wa babban bako barka da zuwa
barka kare
kuma ya ansa wa tsandin mutane abubuwan da suke korafi akai
na'am
da cewa wani lokacin zaka ga yan tsinin sun shiga irin tota mutanen da suke zuwa cikin ma wai da ita ake talawa ake sallalla ana yin ajiya kamar
ayyuka dan da rage rediyon ka dan
na'am hello
yawa ka rage
eh na rage
to muna jinka
nace saboda haka zaka wani lokacin irin shigar da ake yi babu abin da ya shafi Hausa ko kuma addinin musulunci a cikin abin da suke cewa suna nuna ko kuma suna karewa
na'am
domin zaka ga an yi shampo an sa dogon wantoki an sa shirt an yi kamara da sauransu wanda yake wannan babu Hausa babu musulunci a cikin
haka
kuma za a yi irin shigar da suke wani lokacin ma za a nuna cewa za a yi aure ta zai ga irin shigar da ake yi a cikin su ita
suke a dan sai ka daɗa rage rediyon nan saboda masu saurare su ji ka sosai maganganun naka suna da ma'ana ka rage ko
sai na rage
to muna karasa
yawa nace saurare sai wato sai ga irin shigar da suke dai ta saba wa addini ta saba wa al'ada
haka
ne lokacin da aka taɓe su sai ka ji da suna yi wa addini ko kuma yaran su aiki
haka ne
saboda haka malam muna yi maka lalle marhaban kuma Allah ya ƙara mana irin kurewa a cikin al'umma
kuma da Allah nagode
sai da kuma tambaye da nake son yi wa malam shine
eh
wannan wato an ce an zabi wato nayi kace an zabi wasu kasashe waɗanda yake ana so a yi wannan dangantaka tsakanin su da kasashe jingila kuma zan ji kamar du an zabi kamar kasashen musulmi ne
kan
ma arewacin Najeriya sai aka zabi su da kasashen musulmi anya mu ba ma gani wato mutane ba su rika tunanin cewa a kurun ma shirki da ake so a kulla tsakanin su waɗannan mutanen da kuma wato ko wani ma shirki da ake so a yi wa su kasashen musulmi musamman ma arewacin Najeriya inda ake ganin addini na da matuƙar ƙarfi da kuma tasiri
to malam zai ansa maka wannan mun gode
assalamu
alaikum assalam malam kaji abin da yake
shi kware da gaske da fahimta abin da ya nufa kuma ko mu kanmu da muka fara wannan program din abin ya riga ya kawo mana wannan mun samu wannan tunanin to amma addinin musulunci addini ne mai kare kansa mu dai mun riga mun yi wannan abin da zuciya guda daya da fatan cewa dai duk abin da zai zama alfanu ga jama'ar mu wannan shine abin da muke yi amma takan yi mutsila akwai ta manufa amma kuma Allah ne kadai ya
sani sai dai ai a kiyaye kenan
sai dai a kiyaye
to Allah ya kiyaye mu gaba daya hello
hello
yawa barka dai
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ina gajiya
alhamdulillah ke magana
ina ga alubuci
malam alubuci
eh
to muna jin kamalale
Allah ina wa professor barka da zuwa
yawa barka
kuma malam Ibrahim Mandore ni na san ka a zahiri amma ba lalle bane ka sani
haka ne
wani mu abocin kallon fina fina Hausa ne amma a da
to madalla
don ga zan kanka a nan titin Ibrahim ta rekodo shi na je zan sai fim 10-20 da kawo gida na kai
haka ne
kuma saboda ni ma ina kishin al'adun Hausa ne in na kalla sai ne kuma babu wata ma'ana da muke karuwa sai fata al'adar mu da ake baya nuna addinin mu baya nuna tarbiyar Hausa tunda ni ba Hausa ne gaba dan alal misali je na je Maiduguri ina zaune a TV sai na ga da wani fim na Iyamure a wannan fim na Iyamure sunan sa Queen of the Rainforest gaba ɗaya al'ada ce ta Ibo duk wanda ya san Ibo a Najeriya ya san al'adar su
to
duk tun in ba Hausa kika gani sai da kashi remedy aka san su da an fara magana ma sai kuma da haka gaskiya mu abin da professor ya faɗa daidai ne
ko
mun fuskanci kai ne fahimtar al'amari ne Ibrahim Dori da haka dan Allah ya kamata a nusar da mutane hususan irin wannan damar su ne su kashi na
to wato abinda na malali
Shi wannan shiri da Radio Freedom ta ware yana daga cikin kokarin da ake yi na kyautatawa. Wataƙila ba samu hanyar sadarwa ba tsakanin mu masu shiryawa da ku masu kallo, ba za a rika gyara ba, kullun sai kowa ya dinga zargin kowa. Amma dai kiran da kai na tabbatar masu shiryawa sun ji, kuma in Allah da za ka rika ganin canji. To madalla, madalla. To ina ganin za mu dan dakata da karɓar waya saboda lokaci ya ƙura. To a gurguje ban sani ba batun matsaloli da na ambata.
Eh, kware da gaske akwai matsaloli da muka fuskanta, kuma babban matsalar mu ba ga mutanen gari bane, inda ke da yawa ba su ma san da wannan majalisa ta mu ba. Su ƴan fim su ne suka san da wannan. To babban rashin fahimta ita ce ƴan fim sun ɗauka cewa majalisa wajen hasada ne, kushe da kuma gulma. Mun zauna mun yi nazari akan fina-finai sun fi wajen 250. Mun yaba fina-finan nan, mun ce fina-finan nan sun yi kyau, amma ga yanda ya kamata a gyara. To amma abin mamaki shi ne, idan da raka ce da mutum ga yadda zai gyara fim ɗin shi, sai ce ai kushe kake masa. Har ma an fito da wani abu cewa kowa ya raina tsayuwar wata ya hau ya gyara. Abin da ake gaya mana kenan, kowa ya raina hau wata ya hau ya gyara mana. Ku da kuke cewa ba mu iya kaza, ba mu iya kaza ba, ku zo ku yi naku mana. Sai muka ce a'a, mu ba za mu yi fim ba, amma jarinmu a fim shi ne yarenmu, da yarenmu ake yi, da Hausanmu ake yi. Saboda haka dole mu kare ta. Saboda haka kai ma kuma idan kana ganin cewa wai mun raina tsayuwar wata mu hau mu gyara, to kai ma kana da yaran mahaifinka, ka je ka dauko yaran mahaifinka mana kai da shi. To ta haka muke kalubale. To wannan babbar wato sakun saka da muke samu da ɗan fim kenan. Sannan na biyu, ba wani ɗan fim din da zai yarda da sharhin da zaka yi akan fim din shi. Shi ala kulli halin so yake ka ce fim din shi yayi kyau. Amma idan ka ce da shi fim ya riga ya yi kyau, amma a guri kaza da guri kaza a gyara, to sai a ce ai hasada kake yi, kushe kake yi da shauransu. To misali, ba zan faɗi sunan fim ba, amma ba yadda za a yi ka tabbatar mun cewa Bahaushe na asali wanda kuma ya wuce shekara 40 zai zo gaban matarsa da 'ya'yansa, ana biki, ana rawa, ana waka, shi ma ya haurawa da waka, ba za ta taɓa yiwa ba. Ban taɓa ganin wannan, komai zamanancin shi. To amma idan ka janyo hankalin masu yin fim din da wannan, sai a ce kushe kake. Sannan ba yadda za a yi yaro ya maru wansa. To ballantana kuma a ce wai mutum ya mari sirkinsa wanda ya aure 'yarsa don nuna gadara, ya daga hannu ya gafasa masa mari, ka ce da ni wai haka rayuwar Bahaushe take. Ba zan yadda da wannan ba. To ire-iren wannan su ne takun saka da muke samu.
Haka ne. To ina ganin wato wannan tattaunawa gaskiya ba ta ƙare ba. Ina fata a cikin wannan shekara ta 2005 za mu samu wani lokaci mu sake gayyato ka, da fatan za ka amsa gayyatar tamu.
Insha Allah.
Masu saurare, mun buɗe wannan shekara da wannan jangwarzo Professor Abdullah Uba da mu na Jami'ar Bayero, domin na tabbatar irin abubuwan da ya faɗa ƙalubale ne, kuma darasi ne ga masu kallo da masu shirya fina-finan Hausa. Da fatan za mu taru mu fidda jaki da garima, ma'ana mu wato tallafi shirin fina-finan Hausa yadda zai zama ya zama ƙalubale, ko kuma ya zama ya yi gogayya da kowane irin fim a duniya. Muna fata kun ji daɗin shirin. Masu wasiƙu da ainihin saƙonni, muna fata ku gafarce mu sai sati mai zuwa. A madadin Umar Sa'idu Tudun Wada nake cewa Allah ya tashe mu lafiya.
Cheers.